ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا قوة رمضان هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا مكة زوى مدينة جبوتين تاريخ 40 بقي daidai da uku ga watan uku miladiya ta 2026 kamar dai yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa mai albarka ta Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da sauraron ayoyin Alkur'ani da kuma tarjumar ma'anoninsu kuma muna nan a cikin suratu Ali Imran sura ta uku al-Lissabi ko jerin surorin Al-Qur'ani ta sama to ita ce sura ta uku kuma a darasin da ya gabata muna dai ta tattaunawa ne game da din da ya faru tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a hannu guda da kuma mushrikai a hannu guda a Uhud inda mun ji yanda abubuwan suka kasance tun daga ainihin wato nasara ta farko da aka samu daga bangaren musulmi har zuwa kuma wato karaya ta nasara da aka samu daga baya bisa ga wasu dalilai da kuma karya wasu sharuɗa da wasu ka'idoji da dokoki wanda wannan yana daga cikin sunnar Allah madaukakin sarki kamar yanda ainihin wato ayoyin suka fa'idantar da mu da aka ji mun saki tissa daga tus'iduna to har kuma muka ji inda Allah ramma ya karanta mana ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim kuma mun kai zuwa fadin Allah madaukakin sarki fa bi ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam fadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin aya ta 159 wanda insha Allah ta'ala zamu tashi daga in yansurkumullahu insha Allah ta'ala malam bismillah
in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dihi وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.
الله ما دوكين سركي يتي إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله إذن الله مدوكين سركي يباك نصرا فلا غالب لكم تو باب وان دي إساء يفقرهنكم باب وان دي إساء يرنجايكم وإن يخذلكم idanku Allah madaukakin sarki ya tafar da ku faman dallabi yansurukum min ba'di to wane ne kuma ya isa ya taimake ku bayan shi Allah ta'ala wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minuna ga Allah ta'ala ne kadai mu'minai ya wajaba su dogara wa ma kana linabiyyin an yaghul ba halin annabi bane yayi ha'inci wa man yazlun duk wanda yayi ha'inci ya tibi ma ghalla yawmal qiyama zai zo da abin da yayi ha'incin ranar tashin alqiyama thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kowace rai za a cika mata sakamakon abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna su ba za a zalunce su ba. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ يَنْزُ كَاهَتَ وَنْدِ يَبِي يَرْدَرَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ يَا إِدَيْدَي دَ وَنْدِ يَدَاوُ دَ فُشِيدَ قَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ مَكُومَ سَتَزَمَوْتَ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ تِرْدَ مَكُومَ إِرْوَنَّمْ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ سُودٍ darajoji ne darajoji ne a wurin Allah wallahu basirun bima ya'maluna Allah mai ganin abin da suke aikatawa ne. Wannan kafin mu ji waɗannan ayoyi insha Allah ta'ala bisa ga yanda muke tafiya dai muna tafiya kuma muna dan komawa baya wajen dauko wasu muhimman darussa da ayoyin da suka gabata ke dauke da su bayan bayanai da muka ji na tarjamar ma'anonin su. Idan muka dauka daga fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Kamar yadda muka ji kira ne Allah madaukakin sarki a wannan aya yayi ki zuwa ga masu imani musamman wayanda suka gaskata Allah suka kuma bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda suke da irin wannan sufar bai yi macin ba baya yi musu kyau a ce suna kamanceceniya da waɗanda suke ƙaryata Allah suke ƙaryata manzon Allah suke bujirewa sakonsa. Ko shakka babu ya kamata a samu bambanci tsakanin waɗanda suka gaskata Allah suke bin manzon Allah da waɗanda ba su ba, amma a ce waɗanda suke sabawa Allah suka ƙaryata Allah suka bujirewa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kuma su ne ababan koyin mu'minai, wannan abu yayi muni, wannan abu bai yi tsari ba, wannan abu ko shakka babu in ka kalle shi abin akwai gwaranci a ciki. A madadin su masu ƙaryata Allah masu ƙin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su gano ba akan daidai suke ba, su gano a tafarkin bata suke, su gano cewa suna bin duhu, su fahimci ga inda haske yake, su zo su yi koyi da masu imani. Amma kuma abin ya zamanto aka san haka, wannan ko shakka babu kira ne da Allah madaukakin sarki yayi min yayi maka yayi mana a matsayin mu na masu imani cewa kada mu kamanceceniya da kafirai wayanda su simahum cikin sufofin su akwai kin yin imani da ubangijin su, cikin sufofin su akwai bujirewa annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda daga cikin abin da suke fada ya kuluna li ikhwanihim sune wadanda suke cewa yan uwan su cikin kafirai idan suka gansu sun fito za su yi bulaguro za su yi tafiya a ban ƙasa dan neman abinci ko neman abubuwan rayuwa ko neman arziki ko kuma suka gansu suna tare da mayaka waɗanda za su tafi yaki to idan suka gansu famato au utilu sai kuma su waɗannan wayanda suka fito tafiyar ko wayanda suka kasance tare da mayaka din idan kaddarar Allah ta bi ta kansu sai suka mutu a halin tafiya ko sanadiyar hadarin mota ko sanadiyar yan fashi ko wani cikin sabubban da matafiya ka iya cin karo da shi a halin tafiyar su ko kuma aka kashe su sakamakon kasantuwar su a gurin yaki to sai su dinga cewa laulam yakhrujha ulai waɗannan da suka je suka mutu din nan ba dan da ba su fita ba da ba su fita wannan bulaguro din ba da ba su yi wannan tafiyar ba da kuma ba su fita wannan yakin ba sun yi zaman su tare da mu a gida da ba su mutu ba da haka abin da ya jawo musu mutuwa wannan tafiyar da suka yi abin da ya jawo musu wannan wato mutuwar da suka yi ko kashe su da aka yaki da suka tafi ne wannan kauli nasu yana ƙara musu radadi yana ƙara musu takeici yana ƙara musu nadama wanda take dan wato take dawwama a cikin zukatansu amma su kuma a hannu guda su mu'minai su ne wayanda suna sanar da cewa mutuwa da rayuwa a hannun Allah take in Allah madaukakin sarki ya kaddara ma mutum rayuwa zai rayu ne har zuwa lokacin da Allah ya kaddara masa idan Allah ta'ala ya kaddara wa mutum gajeren kwana bai isa ya tsallake su ba wayannan su ne sufofin su kuma mu'minai a hannu guda su ne wayanda suna da masaniyar cewa hakan in ma mutum ya fita dan neman arziki yayi hatsari a hanya ko ƴan bandit sun kama shi sun kashe ko wani cikin dalilai yasa ya mutu su mu'minai suna jin cewa wannan kaddara ta sa ce a haka kuma wa'adin sa ne ya cika haka in gurin yaki ya je sai yayi shahada ya mutu a can ba sa ganin hakan laifin sa ne dan me yasa ya fita suna ganin cewa wannan wata daukaka ce ma ya samu daga Allah madaukakin sarki saboda Allah su ya shirye zuciyarsu sun yi imani da kaddara to wannan sai ya sassauta musu musiba shi yasa mu'mini duk sanda musiba ta same shi to imanin sa da kaddara yana sassauta masa ita sabanin wanda ba mu'mini ba in wanda ba mu'mini bane kaddara marar kyau ta same shi kana kallon yanda mutum sai kamar zai haukace wani magarin nuna alhini da takaicin da yake ciki sai kuma ya jefa kansa ma cikin inda zai halaka kamar yanda in gobara ta kama za ga wani ba rike shi ba saboda rashin imani da kaddara zai iya fada a ciki saboda yana tunanin kudaden sa da suke ciki wanda in mai imani ne ko yazo tarar da shagon sa ya kama da wuta to zaka samu cewa wannan imani da kaddarar da ya san bai isa ya guje mata ba to takan rage masa radadin musiba sai ga ana jajanta masa ana masa addu'a kuma sai ga kamar ba ma shi aka yi wa ainihin wato wannan gobara din ba saboda imanin sa da kaddara saboda mu'minai sun san cewa Allah ta'ala shine mai rayawa da haka duk wanda ya kaddara masa rayuwa zai rayu ne zuwa lokacin da ya kaddara masa koda ya kasance a halin tafiya ne ba zai mutu ba sai lokacin da Allah ya kaddara masa yayi sau nawa wasu suka mutu wani yayi tafiye-tafiyensa har ya gama tafiye-tafiyensa bai mutu ba a halin tafiya nawa-nawa ne wayanda ai sana'ar su tuki ne drebobi ne amma har ya gama tukinsa yayi ritaya daga tuki ya dawo cikin iyalansa ya zauna shi bai mutu ba a halin tafiya kashi kaga kenan dan wane ya mutu shi hanyar mutuwar sa kenan kuma wa'adin sa ne cika ba mai iya ƙara masa da haka Allah madaukakin sarki kuma shine mai kashewa ga wanda ajalin sa ya tike domin kowanne daga cikin mu yana da iya gurgudan ajalin sa in ajalin ya tike to kuma lokacin da ya kamata ya amsa kiran Allah ne yayi koda a zaune yake a gida mutum nawa ne wanda an zauna yana gida yana cikin iyalansa an yi hira da shi sai da safe sai da safe amma gari ya waye a gaba mu shi a halin tafiya ya mutu shi wajen yaki ya mutu ba wajen yaki ya mutu ba lokacin sa ne yayi Allah madaukakin sarki ya karbe shi koda mutum yana halin zaman gida koda mutum yana cikin guri amintacce aina ma ta kuri yudrikumul mautu wa law kuntum fi burujin mushayyada wannan ayat tana shiga cikin gida mai gate da masu gadi da waya a kewaye baya hana ta shiga baya hana ta shiga zubar jami'an tsaro bai hana ta kusa ta cikin su ta je ta dauki wanda aka ce ta dauka wuyarta kawai wa'adin ya cika in ko wa'adin bai cika ba mutum zai iya shiga gurin da ake sara da suka da harba-harba da bindiga amma sai ya kai labari saboda lokacin da Allah ta'ala ya kaddara masa zai mutu bai yi ba da aka kasantuwarsa a cikin wata tsaka mai wuya cikin wata musiba da balahira da ake yi a daidai wannan lokacin wa'anda dai Allah ya rubuta wannan balahira za ta tafi sune sana ita ce sanadiyar rasulunsu za su mutu amma shi sai ya dawo sai dai in ya dawo ai ta al'ajabi kuma babu al'ajabi da al'amarin Allah tunda Allah madaukakin sarki rayuwa da mutuwa tana hannunsa kuma Allah bai kaddara masa mutuwa a gade ko da haka Allah madaukakin sarki yana sane kuma yana ganin abinda kowa yake aikatawa kuma kowa zai saka masa bisa ga abinda ya aikata da haka idan ma su mu'mine an kashe su lokacin da suke kokarin jihadi fi sabilillah ko kuma sun mutu ba kashe su akai ba tsakiyar yakin kawai wani lokaci kawai wani wata larura ta motsa mutum ko rashin lafiyar da take yake fama da ita tashi sai ya zama sanadiyar mutuwarsa amma a gurin yakin ba kashe shi akai ba to ai ba su da hasara domin Allah madaukakin sarki zai gafarta musu zunubansu Allah ta'ala zai musu rahama rahama ta musamman daga gare shi da haka sai ga sirra bauta da aljanna ta ni'ima to wannan ya fi alheri sama da wanzo su a cikin duniya sai ya fi alheri sama da dukkan waɗanda ma'abota duniya abinda suke tarawa na duniya in dai ƙarshe in mutum ya mutu zai samu gafara da rahmar Allah madaukakin sarki bai yi asara ba da haka idan ajalinku ya ƙare a cikin wannan rayuwa ta duniya sai kuka mutu akan shimfiɗinku ko kuma aka karkashe ku a fagen yaƙi la ila Allah wahdahu tusharun ai kar ku manta zuwa ga Allah ne shi kadai gaba ɗaya za ku koma kuma za a tattara ku kuma zai muku sakamakon ayyukan aya da muka tsaya a kanta fa bi rahmatin min Allah laka wa li ashabika ya Muhammad fa bi ma rahmatin min Allah linta lahu saboda rahama daga Allah madaukakin sarki da yayi maka kuma yayi maka yayi wa sahabbanka linta lahum sai ya sanya ka mai tausayi ne a kansu Allah madaukakin sarki yace walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr waɗannan ayoyi waɗanda muka dan sake fito da su yanzu ayoyi ne waɗanda suna dauke da darussa kamar haka daga ciki akwai imani da kaddara suna karantar da mu kai imani a matsayinka nan musulmi musuluncinka ba zai cika ba imaninka ba zai zama cikakken imani ba sai ka yarda da kaddara sai ka yarda duk abin da ya same ka kafin ya same ka Allah ya san zai same ka Allah madaukakin sarki ya rubuta shi a lauhil mahfuz cewa tunda tun kan ka zo duniya Allah ta'ala ya rubuce rayuwarka gaba ɗaya a lauhil mahfuz da haka Allah madaukakin sarki yana sane da dukkan abin da ya shafe ka da haka duk abin da kaga ya same ka to baka isa ka hana samu wato faruwar sa gare ka ba kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Abdullahi dan Abbas tun yana yawo a hadisi na 19 hadisin ya gulam inni wa allimuka kalimat ihfazillaha ya fazka ihfazillaha tajinhu tujahak wa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf an riga fa an rubuce komai na rayuwata kaddara ta ban isan guje mata ba an rubuce rayuwarka kaka abinda zaka ci abinda zaka samu abinda zaka rasa yaushe ka zo yaushe zaka koma duk gaba ɗaya an riga an rubuce kuma takaddun da aka yi rubutun sun bushe a wata ruwaya yake cewa ta'arrab ila Allah fil rakha ya'rifka fi shidda ka nuna ka san Allah lokacin da kake cikin wadata Allah zai kawo maka gudunmawa Allah zai kawo maka dauki zai kawo maka tallafi lokacin da ka shiga wahala sai ce wa'lam annama asabaka lam yakul yukhdi'ak wama akhata'aka lam yakul yusibak qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun da aka duk abin da kaga ya same ka baka isa ka kuskure masa kar kaga ya same ka in alheri ne ka dinga tunanin iyawarka ce sammakonka ne kwarewarka ce dabararka ce iliminka ne wannan kuskure ne annama asabaka abinda ya same ka na alheri na arziki na jin dadi na farin ciki lam yakul yukhdi'aka Allah bai rubuta zakai misin ba ba kai kadai bane kuka je ne ma amma ya kai ka samu sauran mun samu ba an fahimta za a ga ko wanda ya kwan yana karatu saboda za su jaraba gobe gari yana wayewa bacci ya kwashi shi bai tashi ba sai lokacin da aka gama jaraba an gane ko annama asabahu lam yakul liyuqdi'a kaga dai ya bi dukkan wani sababi ne ya ci jarabawa amma da Allah madaukakin sarki bai kaddara masa ba gashi yayi jarabawa kila da Allah ya kaddara masa zama kila eh zai ci amma bace ya kwashi shi bai tashi ba aka gama jarabawa wa ma akhata'aka lam yakul liyusibak abun didda kaga ya kuskure maka marar kyau Allah bai kaddara zai same ka ba kai ka dauka ka dauka a ai dan nayi kwanto ne a ba kwanton ka bane ya hana bule ne same ka ai dan ban zo bane gurin kai ashe Allah ya ke gara ma da bahaushe ya saba Allah ya tsare ni Allah ya kiyaye ni ban je gurin ba yato haka wannan imanin naka yayi domin da Allah ya kaddara sai abun ya same ka sai ka je da fata an gane da aka annama akhataka lam yakul yusibak wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a koyar da yara irin wannan imani da irin wannan kaddara su san cewa duk abin da suka ga sun samu a rayuwa Allah ne ya kaddara za su samu abin duk da suka ga ba su samu ba Allah ne ya kaddara ba za su samu duk abin da suka gani mai kyau ya same su da izinin Allah da sanin Allah ya same su duk wani abu marar kyau da zuciya ba ta so rai baya so mutum baya so ya ga ya same shi haka Allah ya kaddara zai same shi kai dai kawai kai ruko da sababi aka ci da aka imani da kaddara wajibi ne mai dadi da mara dadi sannan ka yadda abinda Allah ya kaddara faruwa sai ya ba maka wa sai ya faru in dai Allah cikin kaddararsa akwai faruwar wannan abu iyawarka da dabararka bai sai hana abin faruwa ba ka san da wannan ba a iya rukumawa da kaddarar Allah madaukakin sarki da kan Allah ya kaddara abu zai faru to duk wani mai basira da tunani tunaninsa ba zai kawo sai mai faruwa ta faru sannan abu na biyu da ya kamata mu fahimta ko mu koya a cikin waɗannan ayoyi ba wanda ya isa canza maka kaddara ba wanda ya isa canza wa bawa kaddara ba Allah ta'ala ne yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit ko kuma yuthabbit in Allah ne ya so ya canza ma kaddara shi ya rubuta ta kuma yana da iko ya goge ya kuma canza ba wata kaddara kuma wannan la yusalu amma ya fa'alu wahum yusalun ba yasa ce ya Allah kai haka ba Allah ya yi ka a Najeriya kawai za ka rayu da aka komai wuya komai daji kai dan Najeriya ne da Allah ya yi ka sai yi ka a Dubai ka zama Balarabe da Jallabiya da Allah madaukakin sarki sai yi ka gaka ga haramin Makka amma da Allah ya ce mike ka sai ya aika a Najeriya a Hausa dan Fulani ga ka ga masallacin Amma bin Yasir ka godewa Allah ka godewa Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya sai canza wannan kaddara shi yasa babban malami Albani Allah ya ji kansa da rahama ya ce a karkashin haka kowa yanzu me yasa kake tsoron tara yaya kowa da tasa kaddara dai na ganin wani yanzu aka saka kayansa kana jin haushi kusa da kai kowa kaddararsa ce to in kai imani da kaddara kowa yanzu ya baje hajjin sai na ruwanka abinda Allah ya kaddara zaka samu ko kai kadai kake sai da abun a gurin abinda Allah ya kaddara shi zaka samu in ma da taron jama'a a gurin Allah ta'ala zai ta tsallakar da kwastomomi na tsallake sai an zo kan naka sai a siya ai wannan in mutum ya wato kaga abinda ke wa'anar da mu babin kaddara ce muke da shakku a kanta amma yana gaya ma ka daina bacin rai ka daina wa mutane hasara in dai kai imani da kaddara ba wanda zaka yi masa hasada ba zaka yi ba saboda kai imani da kaddara da hakan Allah ta'ala ya kaddara abu ba wanda yi sai canza idan Allah ta'ala ya kaddara wa bawansa zai rayu zuwa wani lokaci halartar sa gurin da ake yaki ba zai kashe shi ba Allah ya kaddara mutum sai nan da shekara 60 ko 70 zai rasu duk wannan tashe tashen hankulan da ake a duniya ko da rikice rikicen nan da kake ganin duniya tana neman ta barke ko me rabon ganin baki sai ya gani duk wannan tashe tashen hankulan ko wanda Allah ya kaddara zai shi rayu zai tsallake wayennan taragon wallahi sai ya tsallake wanda ko duk kaga an yi irin wannan guguwa ta tafi da shi ko ba ita da ma zai tafi ko ba ita lokacin sa yayi sai dai Allah ta'ala cikin kaddararsa da ya rubuta masa ya kaddara ga dalilin da zai sa ya fa duniya da aka halartar gurin yaki ba shi ne yake sa mutum ya mutu ba haka rashin zuwa gurin yaki ko rashin hawa mota ko wanda aka ce yaki zuwa aikin haji kuma mai kudi ne yana ta kai mutane wai shi yana tsorama wa jirgi wai kada jirgi ya hauta ya sata makali akwai wani da aka ce kwata-kwata duk line da aka yi mutuwa ya kaurace ya daina bin line kuma babban abin da zaka yi ka bata masa rai kai zan kai labarin mutuwa amma mai ba mu labari akan sai ce wallahi akan dangaramar kofar daki aka ta cafe shi kila da yaji alamunta suka yi ta kokarin fitowa daga cikin daki ba a daidai kan dangaramar dakin gashi inda aka ya jawo kafafana ta shake shi a nan gurin ko ka ji tsoranta ko kakka ji tsoranta ba fashi so ake ji ka ji tsoranta dan ka gyara tsakaninka da Allah kan ta zo ba wai tsoran kattawa ba tsoran moyi kakka mutu ba kuma kana ta tabargaza sannan idan har mutuwar ce ma wato a wurin yaki mutun ya samu shahada to ai yafi mutun ya mutu a gida ba in kaji falalar wanda yayi mutuwar shahada in kaji matsayinsa a wurin Allah za mu karanta wala ta hasaban alladhina qutilu fi sabilillahi nan gaba ka dan ayoyin suna nan gaba zaka ji falalar shahada gurin daukaka addinin Allah da aka duk wanda ma mutuwar ce ma ya fita gurin yaki sai Allah ya rubuta masa mutuwa can shahada kenan mutuwa mai mukami kenan mutuwa mai matsayi mai daraja wanda magabata da yawa sun dinga addu'ar Allah ya azurta su da shahada na ba ta gani daga cikin darussan da zamu dauka cikin waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yake cewa wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun min Allah wa rahmatun khairun mimma yajma'un kaga a wannan ayar sai aka hada abubuwa guda biyu ga gafara ga rahama ita gafara tana tunkudewa bawa abinda baya so ita kuma rahama tana jawo bawa abinda yake so to duk za a hada maka in ka mutu in dai kai irin mutuwar da Allah yake so to zai hada ma gafara duk abinda baka so tun daga kwanciyar kabarinka har tashinka a farfajiran kiyama in aka ce Allah ya gafarta ma ma'ana ya kare ka daga faruwar dukkan wani abu da kai baka so ya faru da kai in kuma aka ce an maka rahama to rahama tana nufin duk abin da kake so Allah ta'ala zai baka to an tunkuɗe maka abin da baka so an jawo ma abin da kake so mai kamanta kuma kalas an sallame ka na fata an gane sannan musamman aya ta karshe da muka tsaya fa bima rahmatin min Allah linta lahum wannan aya tana dauke da darasi mai girman gaske daga ciki akwai kwadaitar da mu khulqur rahma mu dabi'antu da dabi'o'i irin dabi'ur rahma tausayi da jin kai wa juna mu zama masu jin kan junan mu zama masu tausayi wajen mu'amala mu zama masu tausayi a matsayin mu na shugabanni mu zama masu tausayi ga waɗanda muke shugabanta a matsayin mu na magidanta mu zama masu tausayi akan iyalan mu da muke mulkarsu
a matsayin mu na malamai mu zama masu tausayi akan almajiran mu, a matsayin mu na mu'minai mu zama masu tausaya wa junan mu. Allah madaukakin sarki yana son masu rahama daga cikin bayinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da dama ya faɗi man kulqur rahma din irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ku tausaya, ku nuna jin kai, ku yada wannan dabi'a ta rahama da tausayi a tsakankanin ku, wanda yake saman ku Ubangiji ta'ala zai ji kanku, zai tausaya muku. A matsayin ka na dan kasuwa mu'amalanci customer ka da rahama, a matsayin ka na jami'in gwamnati ka mu'amalanci duk wanda suka zo office dinka neman wata bukata da dabi'a irin ta rahama da jin kai. A matsayinka ne mai wa'azi, mai da'awa, ka zama mai tausayi da jin kai da rahama wa waɗanda kake kiran su zuwa ga fahimtar addini. Wannan dabi'ar inda za mu sukuntu da ita, to za mu samu saukin rayuwa sosai a tsakankanin mu. Ba dalilin da zai sa dan na samu dama in gallaza maka, in ka samu dama ka gasa min aya a hannu, wannan baya daga cikin khulqur rahama da Qur'ani ya koyar da mu. A ce dama nake so ta zo hannuna, ni ma in takura in matse, kamar yanda da dama daga cikin mu muke samun kan ma irin wannan. In aka waye gari mutum shi kadai ne da dama, to kuma sai yanda aka gani. In aka waye gari a kasuwa mutum shi kadai ne da kaya, to nan ma sai abin da aka gani. Ya tashi kaya ba gaira ba dalili, ya rufe shago, ya sai ya tabbatar kaya yayi tsada ya tsada, sannan ya fito da shi. Kaga mutum malam kamar Ramadan nan da yazo malam, wani yana nan kawai so yake Ramadan, Allah yake yazo, saboda Ramadan yazo lokacin da al'ummar musulmi za su bubbukaci wasu abubuwa dan samun ainihin wato abin bude baki, shi kuma lokacin zai wasa makaminsa. To da aka daga cikin abin da wannan aya take karantar da mu, mu zama masu dabi'a ta rahama fil mu'amala, a tarbiya wajen tarbiyantarwa ka zama mai rahama wajen mu'amala. Tsakaninka da iyalinka a samu rahama, kar a samu kekashewa da bushewar zuciya tsakaninka da iyalinka, kar a same ka mutum ne mai kausa-kausan hali tsakaninsa da iyali, mutum ne mai kaushin magana tsakaninsa da iyali, mutum ne wanda in ya dawo gida gidan gaba ɗaya firgita yake, ka ji an yi tsit, yara ba su kuni, matan gidan ba ka taɓo saboda ya dawo gida. Wannan ba khuluqur rahama, ba a san mutum ya zama ka a office, kowa tsoronsa yake saboda ba rahama, ba tausayi, ba jin kai, ba afuwa, ba yafiya. Wannan ba a san mutum ya zama haka. Wannan yana haifar da wato dabi'a ta tausayi, tana haifar da soyayya, tana haifar da soyayya. Ka zama mai tausayawa na ƙasa, ka zama mai tausayin ƙananan yara, ka zama mai tausayin raunana wanda ka fi su ƙarfi. Allah madaukakin sarki yayi mana baiwa, yayi mana rahama ta hanyar aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya fi kowa sufantuwa da wannan sifa. Duk wanda ya yi mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji daɗi, sai ya gane wannan ɗabi'a ta rahama. Ko bai amfana da komai ba, zai amfana da wannan. Cikin abubuwan da mutum zai amfana in ya garaba Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan ɗabi'a ta rahama. Da haka wannan aya tana karantar da mu, mu zama masu kyakkyawar mu'amala a matsayin mu na masu da'awa. Sau da yawa masu da'awa ko malamai su suke ba wa da'awar matsala, sau da yawa malamai su suke ba wa fahimtar addini matsala. Saboda in malami ya zamanto bai da hulɗa mai kyau da mutane, ba shi da khuluqur rahama, to zai dinga korar mutane daga fahimtar addini. Da aka kaji kenan ka samu malami ko mai da'awa ya zamanto yana da wannan ɗabi'a ta rahama, yana tausayawa, wato babban abin da ya fi tausayi, yana tausayin ya ga wanda ya kama hanyar halaka, to wajen ƙoƙarin ceto shi a nan ake gane malami yana da rahama. Ga wani ya bazama ya shiga daji, kana ƙoƙarin ka kaɗo shi ya dawo cikin gari, irin salon da kake bi wajen kaɗo shi ya dawo cikin gari ɗin, wannan shi ke nuna kana da rahama. Na farko ga jahilci, ga bata ga duhu yana tafiya a ciki kuma ga kuma kai ga kausa kausan hali ga kaushin zance da lafazi wajen kokarin jawo shi wannan ƙara baza ma shi zaki ƙara baza ma shi zaki hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wani bakauye yazo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci mai daraja ta biyu a duniya daga masallacin harami sai shi amma ba kauyen nan yazo yayi fitsari a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka tasan masa saboda suna ganin ya aikata munkari mai girma a ce mutun ya rasa inda zai zo yayi bawali sai a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari an dake shi annabi sallallahu alaihi wasallam tsawatar da su yayi ce ku kyale shi kujane shi din yana jin abin da yake faruwa yaga inda suka taso zasu dake shi yaga kuma mai tsawatar da su kada a dake shi shi kada ku cutar da shi bayan ya gama sai annabi ya ce ku ɗemo ruwa bokiti guda ku fara a gurin shi kenan sai annabi ya kira shi ya ce ai su irin waɗannan wurare masallaci ai an gina su ne dan bautar Allah ba a gina su dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kwanciyar hankali ya fahimtar da shi kuskurensa. Me yace? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Mai manzo Allah ya mu'amalance shi da shi. Kul qur rahama. Yace ya Allah kai min rahama daga ni sai Muhammad banda ni karka hada mu da kowa. Ma'ana wayennan da suka zo za su yi mu dukan sai yace banda su. Yace banda su. Da ya koma garin su me yace yace ya je wajen wani bai taba ganin malamin da ya iya koyarwa ba irin sa ba duka ba zagi ba kafurtawa ba tsawatarwa ba kaza ba kausa lafazi yace kuma ya ilmantar da ni na fahimta wannan ka dauki rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama darasi ne mai fadin gaske zaka dauka irin yanda annabi ya jawo inda ba musulmi ba zuwa ga addini da dabi'u kyawawa da kyawawan ta'adu da mu'amala da rahama mutum yazo yayi wauta annabi sallallahu alaihi wasallam ne daure ya hade gobe sai ya gaishe ya fado cikin biya annabi sallallahu alaihi wasallam da haka inda malamai za su dauki irin wannan salo fa bi ma rahmatin min Allah lin talahu da masu da'awa za su dauki irin wannan salo to da kila nasarar da za a samu a harkokin da'awa da ilmantarwa da wayar da kai sai ta fi yawa fiye da hanyoyin da ake bi wajen kausa salafazi da daukan zafi musamman a wasu lokuta akwai waɗanda akan kausa samu salafazi akwai waɗanda akan dauki zafi akan su amma ba jahili wanda yake marar ilimi bai san ma shi akan abin da yake ya dauka daidai yake da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma wannan shi yasa annabi ce man la yarham la yurham yara san annabi sallallahu alaihi wasallam suke yana wasa da yara sallallahu alaihi wasallam yana daukan yara ya taba yin sallah da yarinya Umama ya dauke ta yi sallah da ita Al-Hasan da Husayn suka zo su hawo kai sai hawo dokin wayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah inda annabi mai kaushin hali ne mai fada ne mai tsawa jikokinsa ba za su rafe shi ba in ka shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wata farfajiya ce ta rahama da tausayi bi ma'anan kalma in ka shiga za ka ga rayuwar iyali da annabi sallallahu alaihi wasallam in ka fito waje haka makwabta ba mai korafi da annabi sallallahu alaihi wasallam har waɗanda ba musulmi ba sun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki sun shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai mu'amala kuna da tarihin dan ba yahudi da ba shi da lafiya annabi ya je duba shi kuma da ya ga yanayin da yake ciki annabi ya tallata masa addini mahaifin shi ma ya ji nauyi wace irin mu'amala ce wannan muna fada da ku ba addinin mu ɗaya ba aqidar mu ɗaya da ku ba kuna musulmi muna yahudawa me baban yaron ya ce wa yaron ce a dai abul qasim da aka nan da nan yaro ya karbi kalmar shahada bayan annabi ya fito ba da dai aka ce annabi ya rasu aka ce yaron ya rasu afwan yace na gode wa Allah da Allah ya tsamar da shi daga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi rance wajen wani bai yahudi yazo ya kausa samurya kausa salafin wajen a bashi sabai nasu da ke shi ta kamata ya ku ce ni in na samu dama in biya shi shi kuma ku ce ya dan sassauta wajen bin bashi ai shaƙe wuyan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ka ba mu daga arzikin Allah ba na ka ba na iyayenka ba yace eh haka ne amma wuya na wani a cika mun wuya aka saki yace kudi ba ku bashi ni me yasa ba zan zama haka bane wai me yasa ni da'awa ta tafi yawa ne wai da'awar san annabi na sallallahu alaihi wasallam a baki yafi yawa me yasa rayuwa ta take ta canza ne wai ne wace irin kauna nake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba na iya kwaikwayon halayensa masu kyau da dabi'unsa kyawawa shin babu wani abun koyi ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ne ina na ajiye ayar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a ina na ajiye ta kai rashin kirki na yayi yawa to kaga kenan ashe Allah ta'ala sai ce walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawli kenan tausayi da rahama yana jawo a fahimci addini kuma mutane su karbi gaskiya to kaga kishiyar haka kuma fa yana kore mutane daga fahimtar addini yana kore mutane daga karbar gaskiya yana korewa in dai har Allah ta'ala ya ce walau kunta faddan ghalizal qalbi da ba dan kana da tausayi ba da ba dan kana da rahama ba ba dan kana da kyakkyawan mu'amala ba sabon din da ke cewaye da kai da sun taro sai sun tafi sun baka ashe kaga malami ana gudun sa to wani lokaci ka bincike irin ɗabi'un sa ya kamata ya zama kowa yana kokarin matsowa kusa da shi saboda kyakkyawan mu'amala ko da mutum ba shi da fahimta irin taka to ka kyautata masa mu'amala wataƙila ta dalilin mu'amala zai iya fahimta ka wanda ma aka je aka bata ka ake cewa kana da kaza bai fahimce ka ba kyautata masa mu'amala zai je shi da kansa zai dinga kare kai ce ƙarya kuke masa gaskiya ni na zauna shi mun yi hulɗa da shi mun yi kaza da shi duk abin da kuka faɗa ba haka ba da aka kaga kenan in mutum ya zamanto mai kaushin hali mai ƙeƙasasshiyar zuciya ko to shine matsalar da'awa ba mutane bane da matsala shine da kansa yake bawa da'awa matsala ya kamata mu fahimci wannan abu na gaba shine neman shawara yana jawo mutum ya zama makusancin Allah cikin abinda Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan aya ce wa shawiruhum fil amr ka shawarce su kai shawara da su cikin al'amari duk al'amarin ka dinga shawara da su da haka kake nan wannan yana jawo kuma yin shawara yana da fawaid da yawa daga ciki yana hana in shugaba ya zama mai shawara to yakan kubutar da shi daga kama karya da danniya a mulkinsa shi yasa za ka ga ake son mutum ya zama shi sa aka ce duk shugaba kuma yana da dibana guda biyu mun karanta a can baya ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum kana buƙatar shawara ina in kai ne kake yin abunka ko to kana iya gane abun yana da fa'ida amma ba gano illarsa ba saboda haka duk shugaban da yake shawara to wannan ya fita daga cikin sahun shugabanni yan kama karya zai zauna da cabinet dinsa a bujiro da matsala a tattauna a bashi shawara a bashi mafita kuma yayi aiki da ita wannan yana daga cikin abin da ya kamata ku fahimta a cikin wannan aya sannan a cikin karɓar shawara akwai koyar gudanar da al'amura ba zai yi kai kaɗai kanka ya cushe da abubuwa ba saboda kai kaɗai kake abubuwa ko a harkar kasuwanci ne zaman to kasuwanci yayi fadi kai kake kake tsukewa to za ka ga wani lokaci ka fada inda ka kasa fita yaran nan naka na wanda suke abin nan dinka manajojin ka da dinga shawara da su Allah zai iya bawo wani wata mafutar da kai baka bai baka wani zai iya hango abin da kai tunanin ka bai hango ba sannan a cikin karbar shawara akwai tawazu'anci akwai suffantuwa da suffatawalu yawa a ce a matsayin ka na shugaban makaranta a matsayin ka na shugaba a masallaci a matsayin ka na shugaba a gwamnatanci a matsayin ka na kaza shugaba ya zama kai ko a gida ma abin da ya shafi mutan gidan ya shafi ƴaƴan gidan ba laifi bane dan kai shawara matan gida ita take zama da su fiye da kai individual differences na ƴaƴan kila tafi ka karanta su to lalle wata rana zaka shayar da kanka maganin gidan da suke ka san dai ba shi da gadi ko da aka zaman to mai shawara ya kike gani game da yaran nan kuwa tana zama da su sosai suna yin maganganun da kai ba sa yi da kai saboda ita sace wanda suke da ita ba sa yi da kai abinda ta fahimta da su kai baka fahimta ba abinda suke tattauna da ita kai ba sa iya tattauna da kai saboda kan tace ni ina ganin yarinyan nan ko wannan yaran ai kaza ai kaza ai kaza in dai ba illar abun ka hango karara baka karbi shawara za ka ga an samu mafita da haka a cikin karbar shawara matarka ta baka shawara danka ya baka shawara almajirinka ya baka shawara akwai tawazu'anci gaskiya akwai tawazu'anci kai ne sama da su kai kake karantar da su amma kana za su iya ce a karba kallawa muna ganin da dai za a yi kaza da yafi kace a okay to ai shikenan wannan a cikin wannan ka ga wannan wannan akwai tawazu'anci a ciki amma ka zama kafaffe in ka kabe ba no going back in ka tsaya akan ra'ayi kamar wahayi ne aka saukar maka daga Allah subhanahu wataala to wannan gaskiyar magana ba a san shugaba ya zama haka annabi sallallahu alaihi wasallam an ce wa shawruhu bil'am wani yana da baiwa cikin mutane da Allah bai maka irin wannan baiwar ba kuma a ƙasa da kai yake a iya samu a yayanka a iya samu a matanka a iya samu a almajiranka a iya samu a na karkashinka a office na karkashinka a kasuwa Allah ya mutum wata basira da wata baiwa wata mauhiba da kai Allah bai ma ila kai taro kudin Allah ya baka amma yanda za a yi tasrifin kudin a cikin yaranka Allah ya ba wani wata kwakwalwa da fahimtar yanda ake sarrafa kwandala ta koma naira goma kai kam tarun kudin gashi kai Allah ya baka amma to in kai amfani yanzu kai ga kudi shi ga basira ga kwarewa in kuka hada guda biyu za ka ga kasuwancinka ya fi ci gaba fiye da kai ka zauna ba a baka shawara ka dauka sannan ko da yaushe in ka zama kana ba da kofar shawara ko to kana motsa mauhiba din mutane an zo wani abu kace to me kuke gani to anan kai kana tunda ka ba room din ka bar shi awful to zaka ji kowa wannan yace kaza wannan yace kaza sabanin baka ba da shawara wani yana da shawara da tafi taka yana hango abinda baka hango amma tunda baka ba da kofa ba zai shu ya san inda aka ba za ta kulle ba 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 da dama a yi magana amma bude kofar shawara wannan zaka motsa duk kowa ya dan kawo abinda yake ganin yana hangowa sannan yakan sanya nishadi ga waɗanda suke karkashin ka wannan kaɗan kenan daga cikin abin da waɗannan ayoyi suke ɗauke da shi amma darussan suna da yawa Allah maɗaukakin sarki ya ce in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum idan Allah maɗaukakin sarki ya ba ku nasara idan Allah maɗaukakin sarki ya kawo muku gudunmawa da taimakonsa fala ghaliba lakum babu mai iya fin ƙarfinku babu mai iya yin galaba a kan ba mai iya rinjayar ku ai in yumdidukum Allahu bi nasri wa ma'unatihi fala ahadun yastati'u an yaghlibakum idan Allah madaukakin sarki yayi mu kawo muku dauki ya kawo muku taimakon sa da nasarar sa ba wanda ya isa ya galaba a kan ba wanda ya isa ya galaba a kan shi yasa wa man naso illa min indillahi alazizul hakim, in dai nasara ce to daga wurin Allah ake samun nasara. Dan haka wa in yakhzulkum, idan ku Allah ya tabar da ku ya tankwabar da ku, faman dalladhi yastati'u an yansurakum min ba'di khizlanihi lakum, ka gaya mun wane ne ya isa ya taimake ku bayan tabar wanda Allah ya buku. In Allah ya tabar da sa'ayinka ko, to in Allah ya karya jarinka ko, Allah ba zai iya dora shi. In Allah madaukakin sarki yayo kasa da kai, wallahi ba zai iya mai da kai sam. Ka gane wannan? In Allah madaukakin sarki ya sauke ka ko, wallahi ba zai iya dora ka. Ka gane nasarar daukakar a wurin Allah take. Duk wanda yake neman izza, fa innal izzata lillahi jami'a. In ya taimake ka, akai kakaka ta yanke saka. Za a yi ta sara da sassaka ba ta hana gamji toko. Ana sara kana ƙara tofowa. Ana sara kana ƙara girgiza sabon gashi yana ƙara fitowa. Mahassada suna ta kasa bacci. Amma in Allah baya yin ka, a to kaga mai yawo. Wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'di, idan Allah madaukakin sarki kuma ya tabar da ku, wane ne ya isa ya kawo muku dauki, ya kawo muku tallafi, ya kawo muku taimako in ba shi ba? Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minuna, shi yasa mu'mini suka daina bata lokacin su, suka daina dogara ga kowa, ba mai iyawa sai Allah. Kenan gara su tafi gurin Allah madaukakin sarki. Da ka tsaya wani raba-raba da biye-biye, an fahimta, da ran kawai ka tafi wurin Allah subhanahu wataala. Shi yasa su mu ginai in suna nema kawai sai su tafi wurin Allah. Wa 'ala Allahi, ga Allah ta'ala ne kadai, falyatawakkalul mu'minuna, ya wajaba mu'minai su dinga dogara, domin duk wanda ka dogara da shi akwai wata rana za a iya rasa shi. Wa ma kana linabiyyin an yaghul, bai dace ba ga annabi ya haici, ba halin annabi bane cikin annabawa ya haici. Ai wa ma kana linabiyyin an yaquna ashaba, bai dace ba ga annabi a ce ya haici sahabbansa, bi an ya'khudha shay'an min al-ganima, ta hanyar diban wani abu daga cikin ganima, ghayra maqtasahu Allahu bihi, banda abinda Allah yake bance shi da shi. وَمَنْ يَغْلُ الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اكو قراءه وما كان لنبي ان يغل, بيداتي با هاينتي النبي, واتو بيداتي با ادينغا هاينتر النبي, النبي الله ينا دا واهيوا ينا دا قريوا دا غوغيوا, ba a cizon mumini a rami ɗaya sau biyu. La yuldagul mu'minu min juhrin marratai, a cije shi a kuma cizansa, wannan ba halin mumini ba ne. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam, ka karanta shi wa ma kana linabiyyin an yughalla, kenan bai dace ba a haɗinci annabi kafin a ɗaya buga. A raba gani ba mutum ya ɗiba da zuwan annabi bai gane ba ya ɗiba, bai dace ba. A samu wani cikin mayaka, wani cikin mabiya ya ɗebi kayan da aka danka amana ba tare da sanin wanda ya bashi amana ba. Bai dace ba annabi ya baka aiki, ya baka wata amana, ya ɗora maka wani matsayi, ya baka wani office, kula da wani office, ka ci amanar annabi. Bai dace ba. Wanda ba annabi ba ma cin amanarsa, ai abu ne wanda yake mai muni. Ballantana a ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya baka amana, shi ya baka ainihin wato kuma ka ci. In kuma ka karanta shi wa ma kana linabiyyin an yaghul, bai dace ba ga annabi a ce ya yi gululi, ya yi ha'inci. Ba sifar annabi ba ne cikin annabawa ha'inci. Allah ta'ala ce wa man yaghlul ay wa man yaf'al dhalika minkum, to tunda ba halin annabi ba ne ha'inci, to dukkan wanda ya kuskura yayi ha'inci ya sufanci da wannan sifa ta ha'inci a cikin ku. Bima akhazahu hamilan lahu yawm alqiyama, yati bima akhazahu zai zo da abin da ya fata da abin da ya ha'inta ya diba cikin lalitar gwamnati ya sata cikin kayan al'umma sai zo da shi ranar tashin alkiyama ba dai a matsayin sa na jami'in wato ma'aikatar noma da kiwo ya batar da tantan ba wallahi sai ya zo da ita ranar tashin alkiyama a ka zai dauko tantan wallahi ba kire da muzo aka ce jirgi yayi mata damo ba wallahi sai ya zo da jirgin nan aka ranar tashin alkiyama ya tibi magalle yau alkiyama ya tibi magalle yau alkiyama li yuqba bihi dan a kunyatar da shi malam a gane mutumin banza ne ashe riga da ya dinga sawa mummunin kare ne ashe malin malin din nan kazami ne a cikin ta waye da duk su fahimce shi ba ma za su gane waye shi ranar tashin alkiyama in ma anan ba a yi hisabi ba EFCC ba ta kama shi ba anan saboda kila yana da farcen susa ko yana da wani dalili da yasa ba a rike shi ba anan akwai EFCC wanda ba a iya bata cin hanci a lahira akwai fiye da wannan saboda ka alkiyama ba wasa ba ce saboda ka ga abubuwan nan a gaba ka gan su sun yi kama da fim a je lahira a ce za a yi wa Allah shigantaka ka gani lahira gaskiya da gaskiya ce ba corruption ba bribe babu da haka Allah ta'ala ce duk wanda ya ɗebi kayan mutane yayi gululi ya ci bi magal la yawmal qiyama zai zo da abin da yayi wannan ha'incin da shi ranar tashin alqiyama Allah ta'ala ce subha tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan za a bawa kowace rai sakamakon abin da ta aikata cikakke ghayra manqusin babu tawayewa duna zulmin ba zalunci kowa aikin da yayi ba la zulmal yau inna allaha sari'ul hisab babu zalunci a wannan ranar kuma Allah ne gaggawar hisabi da aka akwai hadisi da dama da suke da alaka da wannan aya wa ma kana lin nabiyyin insha Allah ta'ala za mu ji daga ibnu kathir gobe wasu daga cikin hadisan dan mu ji karin bayani game da wannan aya ta wa ma kana lin nabiyyin an yaqul abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada uskuran da muka yi ko tuntuban harshe Allah mu daukake sarki ya gafarta mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah mu daukake sarki muna roƙonka Allah ka karbi azumin mu Allah ka karbi azumin mu Allah ka karbi azumin mu Allah ka karbi sallolin mu Allah ka karbi sadakokin mu Allah ya karbi dukkan ibadun da muke yi. Allah madaukakin sarki dukkan bayin da za a yanta a cikin wannan wata Allah ya sa muna cikin su. Waɗanda za su rabauta da rahama da gafara da aljanna a cikin wannan wata Allah ka sa muna daga cikin su. Allah madaukakin sarki cikin waɗanda za su dace da daren Lailatul Qadri a wannan azumi Allah ka sa muna cikin su. Allah madaukakin sarki muna tawassuli da sunayenka kyawawa da sufofinka masu kamala. Allah yanayi da ake ciki a duniya na dumamar yanayi na yaƙe-yaƙen nan da suke ta kokarin barkewa a duniya da kuma mu kanmu abinda muke fuskanta a wannan ƙasa tamu Allah madaukakin sarki ka yayyafa wutar ruwa Allah ka yayyafa mata ruwan sanyi Allah madaukakin sarki ka kashe wannan wuta Allah muna roƙonka yanayi da ake ciki na rashin tsaro a wasu sassa na wannan ƙasa tamu Allah ka kawo aminci da tsaro Allah madaukakin sarki ka bada aminci da tsaro Allah dukkan waɗanda suke kawo matsala da rashin kwanciyar hankali ga wa al'umma a cikin wannan ƙasa Allah madaukakin sarki in masu shiriwa ne Allah ka shiryar da su in ba masu shiriwa bane Allah madaukakin sarki kai mana maganin su Allah ka sanya albarka cikin rayuwarmu Allah ka sanya albarka cikin iyalanmu Allah ka sanya albarka cikin zuriyarmu Allah ka sanya albarka cikin ilimin Allah ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka ba mu. Allah dukkan masu yi mana wasici da addu'a Allah madaukakin sarki ka san bukatun su Allah ka biya musu. Duk wanda yake cikin damuwa ko kunci Allah ta'ala ka yayi masa. Iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da ƴan uwanmu maza da mata da suka rasu Allah ya gafarta musu. Allah ya girmama ladan su Allah ka ba su aljanna. mu kuma Allah ya bamu kyakkyawan karshe marasa lafiya mu na gida da na asibitin maza da mata Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ka rubuta musu alizani Allah madaukakin sarki mu kuma ka kare mu da lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi